الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ɗan uwana musulmai da iyayenmu da dattawanmu da manya-manyanmu da suka nasu wannan waje da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin shirya wannan taro mai albarka, taro na haɗuwan ‘yan uwa musulmai a kan tunatar da junansu. Gabaki ɗaya ina miƙa sallama na a gare ku, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To sai ga shi yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wani biki wanda ta kowanne ɓangare abu ne da ya shafe mu, wanda ɗan uwa ne kuma ‘yar uwa ce, wanda kuma ɗalibi ne kuma ɗaliba ce, ta kowanne ɓangare wanda abu ya shafe mu shi ne muka zo za mu isar da nasiha ta musamman zuwa gare su, gama dukkan ma'aura waɗanda suke sauraron mu. Wannan nasiha kuwa ita ce a kan haƙƙoƙin ma'aurata, wato haƙƙoƙin mata da miji, wanda a wannan fage za mu ga da yawa daga cikin mazaje sun danne haƙƙoƙin matansu, kamar yadda da yawa daga cikin mata su ma sun danne haƙƙoƙin mazajensu. To shi ne a yau muke ɗauke da cikakken bayani insha Allahu subhanahu wa ta'ala a kan haƙƙoƙin miji da kuma haƙƙoƙin mata. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya ɗauki salo daban-daban na bayanin haƙƙoƙin miji da kuma haƙƙoƙin mata. Wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya haɗa haƙƙoƙinsu ƙarƙashin jumla ko kuma aya ɗaya, wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya warewa kowanne daga cikinsu. Alal misali, Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratul Baqara yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lir rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim. A wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tattare mana haƙƙoƙin miji duk da yawansu da kuma haƙƙoƙin mata. Wannan shine abinda malaman balaga suke kiransa ijaz, a taƙaitaccen jumla a haɗa bayanai masu yawan gaske. Saboda anan Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa lahunna, wannan haƙƙoƙi ne na mata waɗanda suke da shi a kan mazajensu. Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yake alayhinna, wannan kuma haƙƙoƙi ne na maza waɗanda suke kan mata a kan mazajensu. Saboda a koyaushe a larabci idan lamun ya zo yana nuna abin da naka ne kai za a bawa, idan kuma ala ya zo yana nuna abu na wani ne wanda kai za ka bayar. Wannan shi ne abin da malaman balaga suke kiransu afiba. Afiba a nan ya zo tsakanin lamun ne da ala, wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, su mata suna da wasu haƙƙoƙi, sannan kuma akwai wasu haƙƙoƙi kuma a kansu, suna da wasu haƙƙoƙin da wajibinsu ne su ba wa mazajensu. Hakanan su a kan mazajen akwai wasu haƙƙoƙin da wajibi ne su ba wa matansu. Kenan a nan Allah ya haɗa haƙƙoƙin maza da haƙƙoƙin matan gabaki ɗaya cikin ƙarƙashin wannan aya, kuma ya ƙarashe shi da yake bil ma'rufi. Bil ma'rufi wannan kaidi ne wanda yake da muhimmi. Waɗannan haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattare su ƙarƙashin wannan aya, wato yana kan mace ce daidai yadda za ta iya yi, yana kan miji shi ma daidai yadda zai iya yi. Ma'ana wani haƙƙi daga cikin waɗannan haƙƙoƙi ga wanda daga cikinsu ba zai iya aiwatar da shi ba, saboda wani garura da zai hana wannan haƙƙin a aiwatar da shi, to baya kansa. Kuma wani abu muhimmi da ke cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala da yake mislu wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wannan yana nuna tsakanin mata da miji ba zamantakewa ba ne na tsakanin mutum da baiwarsa. Zamantakewa ne wanda akwai daidaita tsakani, sabanin yanda galibin mazaje a yanzu suka mayar da matansu saboda anan Allah subhanahu wataala da yake walahunna sai yake mislu mislu wannan yana nuna abu daidaitaccen abu shine mislu yake nunawa wannan yana nuna rayuwar tsakanin mace da miji rayuwa ce ta daidaitaka ba rayuwa bace tamkar tsakanin mutum da baiwarsa ko mutum da kuyangarsa akwai bambanci tsakanin mutum namiji da kuyangarsa ko da baiwarsa da kuma mutum namiji da kuma matarsa to shine anan Allah subhanahu wataala yake didda ma mata suna da wasu haƙoƙi wadanda wajibi ne mazajen su su ba su haka nan mazaje suna da wasu haƙoƙi wajibi ne matan su su ba su to sai ya nuna cewa haƙoƙin maza sun fi yawa kuma sun fi girma shi yasa yace walil rijali alaihin daraja sun fi yawa kuma sun fi girma yace walil rijali su mazaje alaihin daraja suna da daraja fifiko akan su mata amma hakan baya hana a ce su ma matan suna da wasu haƙoƙi wanda wajibin mazajen ne su ba su Allah yake wallahu azizul hakim kun ga wannan aya duk da gajirtarta Allah subhanahu wataala ya tattare mana haƙoƙin maza da kuma haƙoƙin mata gabaki daya saboda fasaha da balaga na Qur'ani haka a wata aya Allah subhanahu wataala sai yake wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku mazaje ku yi mu'amala da su mana ku yi mu'amala da matanku bil ma'ruf mu'amala mai kyau na kyautatawa wannan aya kuma ya ware haƙoƙin mata duk da yawan su karkashin wannan aya wa'ashiruhunna bil ma'ruf haƙoƙin da mata suke da shi akan mazajen su gabaki ɗaya duk da yawan su Allah ya hada shi da ya hada su gabaki ɗaya cikin waɗannan kalmomi wa'ashiruhunna bil ma'ruf ko ba a yi tafsiri an ce mace tana da haƙƙi kaza akan mijinta ba in aka ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf magana ya kare ayi mu'amala da su ayi zamantakewa da su ayi rayuwa da su rayuwa na kyautatawa kaga wannan yana nuna kar ayi rayuwa da su na mugunawa ko na munanawa wanda za a takura musu an haɗe haƙoƙin mata gabaki ɗaya karkashin waɗannan kalmomi wa'ashiruhunna bil ma'ruf a wata aya kuma daban Allah subhanahu wataala sai ya haɗe haƙoƙin maza waɗanda su kuma suke da shi yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim yake fas-salihatu qanitatun karkashin qanitatun dinnan Allah subhanahu wataala ya hada dukkan haƙoƙin da su kuma maza suke da shi wanda wajibin matan su ne su ba su kamar yanda karkashin wa'ashiruhunna bil ma'ruf aka hada dukkan haƙoƙin da mata suke da shi wajibi ne mazajen su ba su anan kuma ya hada dukkan haƙoƙin da mazajen su suke da shi wanda wajibi ne su ba su fasalihatu qanitatu saboda kunuti shi ne kaskantar da kai biyayya idan ku akwai biyayya duk wani haƙƙi aka iya aiwatar da shi waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku aya ta farko ta dunkula mana haƙoƙin maza da mata gabaki ɗaya walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf aya ta biyu ta dunkula mana haƙoƙin mata gabaki ɗaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf aya ta biyu ta dunkula mana haƙoƙin maza gabaki ɗaya fasalihatu qanitatu idan muka dawo tafsilin waɗannan haƙoƙi dalla-dalla zai dawo maza suna da haƙƙi take har zuwa goma a kan mazajen su su kuma mata suna da haƙƙi take har zuwa shida a kan mazajen su kenan maza suna da haƙƙi guda goma akan matan su su kuma matan suna da haƙƙi guda shida akan mazajen su wannan idan muka dawo tafsirin kenan a wajen tafsiri manzo sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi aka ce masa ya rasulullah ma haqqu ahadina alayhi fi zawjatihi wanne haƙƙi ne wani mu ko wannan mu yake da shi wanne haƙƙi ne ko wannan mu a kansa na matarsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abu Dawud da Ibn Hibban suka rawaito sai yake an tutiha idza fa'inta yake ka ciyar da ita idan ka ciyar da kanka duk abin da zaka ciyar da kanka ka ciyar da ita wata idza sadaita ka tufatar da ita kuma idan kai ka tufatar da kanka ma'ana da dukkan abin da kake tufatar da kanka ka tufatar da ita manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan ya ce wata tuwaha idan ta saita sai ya ce wala tajribil wajha karka murda mata fuska wala tuqabbi karka zage ta wala tahjur illa fil bayt karka kaurace mata sai dai kaurace mata duk idan ta kama a cikin gida ba wai za ka fice ka bar mata gidan gaba ɗaya ba to kenan a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haƙƙoƙin da mata suke da shi wanda wajibin mazaje ne su ba su guda biyar amma da ta'ammuli waɗannan haƙƙoƙi guda biyar za su zamanto guda bakwai saboda manzo sallallahu alaihi wasallama haƙƙi na farko da yake an tuqimaha idza fa'inta ba'an ala rabbi kalima ta ba'an ala rabbi yana daukan ci da sha ne gaba kida dalili inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a qissata falud faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni bai ce wa man lam yashrabhu ba fa'an din shi ya ba wa ma'ana na sha saboda haka anan da manzo yake an tuqimaha idza fa'inda ba wai yana nufin ba'am kawai abin da ya shafi ci bane ciyar da ita da kuma shayar da ita ma'ana kamar inda wajibin miji ne ya kawo abincin da za a ci wajibinsa ne ya kawo ruwan da za a sha da kuma ruwan da za a yi amfani da shi ko ya ɗebo da kansa ko ya saya baya kan matarsa kaga kenan anan an samu guda biyu karkashin kalma ɗaya da manzo ya ambata an tuqimaha idza fa'inta waɗannan guda biyu kuma za su zo su kasance guda uku ne me yasa saboda ci da sha maganin cututtuka ne ci da sha maganin cututtuka ne to saboda haka ɗaukan ɗawainiyar magungunan da za ta yi amfani da shi a lokacin da ba ta da lafiya to wannan ma wajibi ne a kan miji ya bayar saboda ci da sha ɗin shi ma maganin cututtuka ne kaga anan abu guda ɗayan nan ya juye ya zamanto guda uku ciyarwa shayarwa da kuma bada magunguna a lokacin da ta buƙaci wasu magunguna waɗannan abubuwa guda uku waɗanda suka fito ƙarƙashin kalima ɗaya kar ku manta kullum manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa utitu jawabi alkalim an bani dunƙulallun kalmomi fassarar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama gajeren hadisi suka iya samu matsaloli hukunce da yawa a ciki kamar da ƙarƙashin kaliman nan da yake an tuqimaha bai sai babahe ya ce an tuqimaha wa turwiha wato duwiha ya kawo waɗannan kalmomi guda uku ka ciyar da ita ka kosar da ita da ruwa ka ba ta magani ba ya yi waɗannan dogon bayani ba saboda shi an ba shi dunƙulallun kalmomi ne da ya ce an tuqimaha to ya gama waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya in ka san larabci to za ka fahimci a karkashin wannan kalma akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai kuma bata magunguna a lokacin da ba ta da lafiya to dannan abubuwa kuma gabaki ɗayan su kaman yanda suka zo a cikin wannan hadisi sun zo a cikin ayoyin Qur'ani maganar ciyarwa Allah subhanahu wataala ya ambata yayi nafsi akai a wurare daga cikin wadannan wurare inda Allah subhanahu wataala yake cewa وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ a wannan aya Allah subhanahu wataala ya wajabta wa miji ciyar da matarsa hatta ko da ma ya kace ta saboda farkon aya idza talaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsinu iddah wattaqu Allaha rabbakum la tukhrijuhunna sai ina aka samu wajabcin ciyar da mata karkashin wannan aya inda aka samu Allah da yake wattaqu Allaha rabbakum ku tsoraki ubangijinku yace la tukhrijuhunna min biyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu in kun saki mata kada ku kore su a cikin gidajensu gidajen ma duk da an sake su yace gidajen nasu ne yayi idahun gidajen zuwa gare su to kaga ba zai yi ka ajiye mutum a gida baka bayi ci da sha da kuma magani ba zai yi ba in dai a gidanka yake mutum dole ne ka tiyar da shi kai masa komai to nan halin da Allah yake la tukhrijuhunna min biyutihinna anan aka fahimci wajibcin ciyar da mata wajibcin shayar da su wajibcin yi musu magani dan ba fa'ida rike su ka rike su ba ka ce da su ba ka musu komai haka nan Allah da yake wala yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wannan shi yana nuna wajibcin ciyar da mata ne a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa liyunfiq du sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته وان يكيد يلواه يكيد دوسيا يسير ما تسع وما تنسى جد يلوانسا أنا أجند الله سبحانه وتعالى يكيد إن كان دوسيا من يوى to daidai da yawan zuciyarka zaka ciyar da matarka idan ka rage ka zalunce ta ka cuce ta kaman kai ne karfin ka ya kai ka siyo shinkafa buhu ka jingina mata tana dauka tana dafawa sai ka ki siyo shinkafan ka siyo hatsi ka jingina mata ka zalunce ta saboda Allah subhanahu wataala yake liyunci zu sa'ati min sa'ati haka nan idan karfin ka ya kai ka ciyar da ita ne da hatsi ka siyo dawa buhu ɗaya ka dingina mata ka zalunce ta saboda Allah yake liyunci zu sa'ati min sa'ati Allah yake wa man qudira alaihi rizqu wanda aka kuntata masa arzikinsa wanda yake da karancin samu wanda yake talatale ba shi da hanyar samu to فلينفق مما آتاه الله يسير دما تتقو ما تنسى تأجند الله سبحانه وتعالى يبالي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ألا بايا تيل الزاوى متن يسير دما تنسى تأجند بيباسبة ألا سيجعل الله بعد أسر يسرى وأن بشارة شيئا وأن تكيد كنانا كريم wanda suke da kuma kyawawan niyya inda ni ne Allah subhanahu wataala zai mini arziki an daina cin dawa ko hatsi a gidan nan in Allah zai mini har arziki an daina shan miyan kuka a gidan nan to wanda suke da kyawawan niyya to su ne Allah ya musu bishara yake sayyidullah ba'da usri yusra bayan kunci da talauci da suke ciki Allah nan gaba kadan zai sanya musu sauki da yalwa da arziki kaga wannan aya ita ma ta wajabtawa mazaje ciyar da matansu batun kuma shayarwa wanda muka samu cikin hadisi ko kalmar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an tuqimaha idza fahimta Allah subhanahu wataala inda yake wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf in ka koma larabci kalma ta risko din nan duk wani abin da dan adam yake amfani da shi ana kiran sa risko a larabci saboda haka kalma ta risko din nan wa'alal mauludi lahu ma'ana miji kenan risko hunna wajibi ne ya arzikin matarsa da ta haifa masa da ko arzikin matarsa wajibi ne a kansa abin da ake nufi da risko a larabci ya hada da ci din ya hada da sha ya hada da maganin gabaki da risko ne to wajibi ne a kansa to kaga kenan ciyarwan da shayarwan da kuma maganin bada maganin gabaki ɗaya sun zo a nassin qur'ani sun zo a nassin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ciyarwa a da nassin qur'ani la tukrijuhunna min buyutihinna liyunfiqu sa'atan min sa'ati shayarwa kuwa da nassin qur'ani rizquhunna din rizqu har da shayarwa a ciki magani siya musu magunguna lokacin da ba su da lafiya da nassin qur'ani har yanzu shi ma kalma ta rizqu hunna haka na a hadisi an tutimaha idza fa'imta kalma ta tu'um yana daukan ci da sha da kuma magani gaba daya kaga kenan anan an samu haƙƙokin nan guda uku duk da dalilan su a cikin qur'ani da kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sai kuma haƙƙi na hudu kenan wanne haƙƙi ne na hudu haƙƙi na hudu shine zaunarwa ma'ana nema wa mata wurin da za su zauna wajibi ne akan miji wajibinsa ne wannan shi ma ya tabbata a cikin nassin qur'ani kamar yadda ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a nassin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujuhikum ku zaunar da mata inda ku kuka zauna min haythu wujuhikum daidai yadda kuka samu wannan nassi ne na wajibin zaunar da ko matsugunin mace a lokacin da aka aure ta wajibi ne a kan mijinta kuma a wannan aya ma Allah subhanahu wataala kamar yadda a aya ta ciyarwa yace liyunfiqu sa'atan min sa'ati a wannan aya ma Allah subhanahu wataala sai yace min wujuhikum a lokacin da kake da halin zaunar da matar da ka aura da gida da aka gina shi da bulo da bulo kana da wannan karfin ka gina gidan kasa ka aje ta ka zalunce ta saboda Allah yace min wujuhikum min wujuhikum ka zalunce ta haka a lokacin da kake da karfin ka gina gida na kasa ka aje ta ka gina bukka na kara ka aje ta nan ma ka zalunce ta saboda Allah subhanahu wataala cewa yace min wujuhikum kamar yadda a can yake liyunfiqu sa'atan min sa'ati ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin da akwai bayanai masu yawa akai hadisin Fatima take bada bayanin cewa mijinta da ya sake ta manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya hukunta mata da ciyarwa na faka kuma ya bai sanya mata ciyarwa da kuma zaunarwa ba to wannan hadisi shi ma nasi ne akan wajibin zaunar da mata wadanda aka aura ma'ana nema musu wurin da za su zauna kamar yadda ya tabbata a tarihi manzo sallallahu alaihi wasallama bayan zuwan sa Madina bayan gina masallacin sa abin da ya fara yi shine gina wa matansa dakuna wannan yana nuna a nassin qur'ani akwai wajibin nema wa matan da aka aura inda za su zauna haka nan a nassin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine haƙƙi na hudu kenan haƙƙi na biyar shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yace an wa tafsuha idza tasaita anan shi ma tufatarwa ya tabbata da nassin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama nassin qur'ani ayar da muka karanta Allah subhanahu wataala yace wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna sai yace wa kisfatuhunna bil ma'ruf وكسوتهن بالمعروف كسوة شيني شفاتروا كما عند أحاديثي من جوية وتكسوها إذا اكتفيت أحاديثي لا تبتا وجبشن شفا ترجع ماتا أكنا أنفس القرآن فيما يا وجبتا أنما أنفس القرآن الله سبحانه وتعالى وكسوتهن بالمعروف وكسوتهن بالمعروف معنى شفاتر ونم إذن الله سبحانه وتعالى ya baka dukiyar da zaka yi a tunfa ko yadi mai tsada kamar na 2000 ko 3 ko 4 sai ka je ka siya wa matarka yadi ko a tunfa wanda yake da araha na 550 ko na 1000 alhali karfin ka ya kai duk abin da zaka mata kai mata na sama da 2000 ko 3000 a wannan lokaci nan ma ka zabe ta saboda Allah yake wa kiswatuhunna bil ma'ruf saboda bakai ma'arufi ba inda Allah ya aje ka daban inda kai kuma ka je kai abin da kaje kai mata shi kuma daban kada mazaje su ce ina hada fada tsakanin su da matan su muna fassara ayoyin Qur'ani ne yasa idan aka koma shari'a zaka ga kowa zai samu nasa zaka ga kurakure da dama da yake kasancewa cikin al'umma idan aka koma fassara Qur'ani ko fassara hadisi to zaka dinga samu irin wannan to shi yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kiswatuhunna bil ma'ruf haka nan a manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin sai yake wasafwa idan ta saita idan ta saita dai abinda kai za ka iya tufatar da kanka to wannan abinda kake tufatar da kanka din cikin irin sa zaka tufatar da matarka har misali wani zaka same shi akan kansa yake iya tsinka wa kansa shaddodi masu tsada amma matan sa kuwa zai je ya hada su da free abinda mata ba sa so sai je ya hada su da su kaga anan ma kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kiswatuhunna bil ma'ruf manzo kuma yake wa tafwaha idza tasaita sai dai karfin abin da zaka tafatar da kanka irin wannan abin ne zaka tafatar da matarka in kuwa ba haka kai ba ka zalunce ta haƙi na gaba da wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada yace wala tadrijil wajha a nan wasu malamai sun fassara shi a bisa zahirinsa saboda larabci wani lokaci akwai sawaha akwai kinaya to wasu malaman balaga suna ganin cewa duk wurin da akwai kinaya ja'izi ne a wannan wajen kuma a samu saraha wasu suna ganin cewa kinaya layinsa daban saraha kuma layinsa daban ma'ana a kinayance wala tadrijil wajha ma'anarsa shine kar ka buɗa mata fuska darbudin da anan ba na duka bane mana kada ka burda mata fuska kullum ya kasance akwai fara'a kana mata kallo kallo na fara'a kallo na murmushi kar ka kuskura ta kalle ka a lokacin kana murje da fuskar ka in wani masifan ka ne ka kwaso a layi ka shigo da shi gida to kana zuwa kofar gida din ka aje shi kai nomar gabanin ka shiga wajen da wala ta tarigil waja wannan shine a kinayance kenan wasu suka fassara shi saraha ma'ana saraha shine wala tadrijil waja in dukan ta ya kama in dukan ta ya kama to karka daki wuraren da zaka raunana ta kaman fuska wala tadrijil waja wani suka fassara shi a zahiri amma abinda malamai galibi suka tafi shurrahul hadith shine wala tadrijil waja anan kinaya ce ta burde fuska kinaya ce ta fuski wala tadrijil waja wannan ma kamar yadda manzo a wannan hadisi yayi nafsi wajibin miji ne kada ya murde wa matarsa fuska ko kada matarsa ta dinga ganin sa da fushi to haka nan a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa ajiruhunna bil ma'ruf aya da muka fassara ku yi mu'amala da su da ma'ruf saboda murde fuska ko fushi ba ma'ruf bane Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya bada umarnin mu'amala da su da ma'rufi kenan wannan aya ta wajabta sakan fuska da faraha ga mata ma'ana ya haramta murje musu fuska da kuma fushi wannan ba haƙƙi ne na musamman daga cikin haƙƙoƙin su ya tabbata a Qur'ani ya tabbata kuma a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan haƙƙin su na haƙƙi na bakwai shine manzo abin da ya fada yake wala tuqabbi mana kar ka zage ta wala tuqabbi kar ka zage ta kabaha alarabi dini akwai wani irin nau'in zagi da larabawa suke yi suna cewa kabaha allah wajhaka zagi ne a wajen ku to kar kai fadi irin wannan nau'in zagi din ga matar ka mana kar ka zage ta saboda idan nassin qur'ani ko nassin hadisi yazo da wani nau'in wani abu to sauran nau'o'in wadannan abubuwan gabaki ne za su shiga karkashin kamar yadda yazo a cikin ilimi na usulul fiqh Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala taqul lahum uff ba wai fadan uff bane kawai ya haramta wa iyaye duk wani kalma mara kyau cikin uff din ya haramta ba wai uff din bane kadai haka nan anan da yake wala tuqabbi karkace mata qabbaha Allah wajhaki to ba wai wannan nau'i na zagi ba duk wasu nau'o'i na zagi karka zagi matar ka hakkin mata na takwas shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yace wala tahjur illa fil bayt wala tahjur illa fil bayt ma'ana wani lokaci da shi jiwa zai shiga tsakanin ka da matar ka saboda rayuwar yau da gobe kuma za ka bukaci horar da ita ko ba ta da dadi to a irin wannan lokaci to kar ka kaurace mata kar ka kaurecewa gidan da take ka je ka kwana a wani gida da ba idan hakan ya kama ka horar da ita to ka kaurace mata amma kana cikin gidan mana ga ɗakin ka ga ɗakin ka bar ɗakin da take ka zo ɗakin ka a wannan gidan ka kai kwanciyar ka wala tahjur illa fil bayt wannan ma haƙi ne nasu wannan haƙi shi ma kaman yadda zagin mace ko kushe ta ya haramta yana daga cikin haƙƙin su kada a zage su kada a kushe su to da nassin qur'ani da kuma da nassin qur'ani da yake wa ashiruhunna bil ma'ruf da kuma nassin wannan hadisin da yake wala tuqabbi haka nan shi ma wala tahjur fil bayt saboda a qur'ani Allah subhanahu wataala yake wallati takafuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna yake fil mabadi cikin abin da manzo a wannan hadisin da yake fil bayt wala tahjur illa fil bayt yake wahjuruhunna fil mabadi idan kana so ka ladabtar da ita ka ba ta horo da wani abu da take ma kake so ta daina kake so kai amfani da kaurace mata don ta daina wannan abu to wahjuruhunna fil mabadi ku kaurace musu a makwantai ma'ana ku kaurecewa a shirfidar su ba wai ku kaurecewa gidan da suke ba ɗakin ta karka shiga ko shirfidar ta karka kusanta amma kada ka yarda ka bar ka kuskura ka bar gidan da take gaba gida to kun ga kenan wala tahjur illa fil bayt da manzo ya faɗa shine annan qur'ani wahjuruhunna fil mabadi to waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka zo a cikin wannan hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito da kuma Ibnu Hibban na daga cikin haƙƙoƙin mata waɗanda suka haɗa da siyar da su shayar da su basu magani sufatar da su rashin murta musu fuska rashin zagin su rashin ƙaurace musu na takwas ne shi ne wanda ya zo a cikin ayar da muka karanta askinuhunna min haythu sakantum wujuhukum ma'ana zaunar da su ko nema musu gidajen da za su zauna sai haƙƙin mata wanda shi ne na tara haƙƙin su na tara shi ne kauda musu da sha'awa ma'ana ka kusance su da biya musu bukata daidai da yadda ba za su yi sha'awan wasu mazaje ba daidai da yadda za su nisantar da kansu daga zina wanda kuma wannan dama shi ne hadadi na aure kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a hadisi masu yawa waɗanda ba sa cikin mawdu'in mu wannan shi ne hadadi na aure ayoyin da suka tabbatar da wannan a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin qur'ani yake cewa nisa'ukum harsul lakum fa'fu harsakum annasikum. A wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yace lilladhina yuquluna min nisa'i lilladhina yuquluna min nisa'i tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim fa in fa'u wadanda suka yi rantsi cewa ba za su kusanci matan su ba da biya musu bukata ba to wannan babban laifi ne wanda za a saurara zuwa tsawon wata hudu ba in fa'u wata hudun nan gabanin ya kare idan suka dawo suka kusance su da biya musu bukata fa inna Allaha ghafurur rahim magana ya kare to shine malamai suka ce duk yadda ya baci namiji ya kasance yana kusantar matarsa akalla sau daya a wata hudu saboda wannan aya akalla sau daya a wata hudu lilladhina yuquluna min nisa'i tarabbasu arba'ati ashhur akalla sau daya idan akalla sau daya a cikin wata hudu ba zai samu ba wajibi ne ta kaga ta kai karansa ko wajibi ne ta nemi muhakamar imma a raba su imma kuma ta amince da zama a cikin wannan halin amma shari'a bai amince ba a kusance ta ba sama da wata su lilladhina yuquluna li nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbata cewa wajibin miji ne daga cikin haƙƙoƙin matarsa wadanda suke kansa shi ne ya kusance ka daga cikin wadannan hadisai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hatta tazuqi asilata wa yazuqa asilata wannan hadisi dole ne sai ya kusance kin kusance shi shi ma kuma ya kusance shi saboda haka biya wa mata bukata wajibi ne haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinsu sannan haƙƙin su na goma shi ne kwana a ɗakin su a kalla sau ɗaya cikin kwana huɗu ma'ana ka je ka kwana a ɗakin ka san halin da take ciki tana da lafiya ba ta da lafiya a kalla cikin kwana huɗu ka kwana sau ɗaya a ɗakin ka to kaga a nan idan aka zo aka duba da yawa daga cikin mazaje suna samun wannan matsala akwai mazajen da wataƙila za su yi wata ba su haɗa fuska da matansu ba musamman manya-manyan 'yan kasuwa ko manya-manyan ma'aikata masu yawuce-yawuce a kalla cikin kwana hudu a samu kwana ɗaya wanda za ku kwana a ɗaki ɗaya a nan wai ba ana nufin kwana na biya mata bukata ba na kwana da ita kawai a ɗaki ɗaya maganin biya mata bukata shi ne bayanin da ya gabata a haƙƙin na tara wannan ka kwana a ɗaki ka kwana a waje ɗaya shi ne ake magana haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙinka dalilin sa kuwa a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba ya nuna cewa mata namiji zai auri ma ya halatta ya auri mata hudu tunda ya halatta ya auri mata hudu idan mata hudu ne da shi kenan akalla a kwana hudu kowace za ta samu ya kwana a ɗakin ta sau ɗaya kenan wannan aya ita ce dalili na wajibcin kwana a ɗakin mace sau ɗaya a kalla cikin kwanaki guda hudu haƙƙi na goma sha ɗaya na mata wanda ke wajibi ne a san maza shi ne yin adalci tsakaninsu a lokacin da suka zamanto biyu zuwa sama wannan haƙƙi ne na mata a lokacin da namiji yake da mata biyu zuwa sama wajibi ne ya yi adalci wannan haƙƙi nasu ya tabbata da nafsin Qur'ani kamar yadda ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kuntum alla ta'dilu fawahida fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan kuna tsoron kuna jin cewa in kuka auri mata biyu ko uku ko hudu ba za ku iya yin adalci tsakanin su ba to ku auri mace ɗaya ta kawai wannan yana nuna wajibcin adalci tsakanin mata saboda wajibcin sa ne ma aka hana wanda ya san ba zai iya adalci ba ya auri mata biyu ko uku ko hudu. Wannan da nasin Qur'ani, wannan adalci da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai shine adalci akan abubuwa waɗanda suke zahiri. Siyarwa, shayarwa, tufatarwa, siya mata magani, faraha, rashin zaginta, tufatar da ita irin waɗannan abubuwa na zahiri. Ya kasance kada a samu bambanci tsakanin mata, kar ka bambanta su. Misali idan wannan matar ta ka ranar da za ta yi girki, sai a siyo kaza a zo a yanka. Amma ranar da ɗayar za ta yi girki, to da Allah sai ta kisa a za a siyo kifi. Kaga tsakanin kifi da kaza akwai rata, duk da kifi shi ma nama ne. Ko kuma da Allah ma kifin ma ake siyowa, sai ce bayi da kuɗi kuma ƙarya ne, yana da kuɗi. Kaga wannan shine rashin adalci na zahiri. Ko kuma a ranar da matar wata matarsa daga cikin matansa ba ta da lafiya, hankalinsa duk a tashi a nemo babur, a nemo mota, a kai asibiti, a kawo magunguna, a lokacin da wata daga cikinsu kuwa ba ta da lafiya, shikenan ba ruwansa, sai ya kama gaba ya tafi yasa. Ko kuma ranar da wata daga cikinsu take da girki, a wannan rana kiya normal ne, in gida yake goma fara komai ta daidai ne. Amma lokacin da wata daga cikin su suke da girki, watakila gidan ma baya son ya shiga, ko ya shiga maransa a bashe fuskansa a murɗe. To waɗannan abubuwa su ne ake yin adalci a kai, wanda idan ka san ba za ka yi adalci a kan waɗannan abubuwa na zahiri ba, to haramun ne a gare ka ka auri mata biyu zuwa sama. Abinda ba ka da laifi idan ba ka yi adalci a kai ba shi ne harkokin zuciya. A zuciyarka, misali kana da mata biyu ko uku, a zuciyarka ka fi son wance daga cikinsu. Ba tare da wannan son da ke cikin zuciyarka sai sa ka bambanta su a sauran abubuwa na zahiri ba, to wannan ba laifi a kanka, saboda zuciya baya hannunka. Zuciya Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake controlling cinsa, ba ka da laifi a wannan lokaci. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka ce idan ka san ba za ka yi adalci ba, to kar ka auri mata biyu. A zahirin aya za ka ga kamar sun yi ta'arudi. Wannan aya ta san kuma ba za ku yi adalci ba tsakanin mata. Can kuma yace idan kun san ba za ku yi adalci ba, kar ku auri mata guda biyu. Kuma anan ya ce ba za ku yi adalci din ba. To anan shi tafsirin Qur'ani wani abu ne wanda yake da buƙatar fannonin ilimi daban-daban. Kamar yadda wani abu ne wanda yake da buƙatar sanin gundarin ma'anar kalmomin larabci, wanda malaman tafsiri suke kiransa gharibul hadith. Misali a nan da yake walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i, sam ko ba za ku iya adalci tsakanin mata ba. Yake walau haraftum, hirsu wannan a larabci abu ne da yake kasancewa a zuciya, cewa walau haraftum dinnan karina ce ko wani dalili ne da zai nuna wannan adalci. Ana magana ne akan adalci na zuciya. Amma can dai a da aka ce wa yukhibtu alla ta'dilu, ba ce walau haratu ba ko wa in haratu da makamancin wannan ba. To amma anan da yake walau haratu, haratu din nan da ya faɗa dalili ne akan wannan adalci, ana nufin adalci ne na zuci, ma'ana ba ku isa ku yi adalci tsakanin matarku na soyayya ba, ko da kuna so ku yi, duk yadda kuka yi ba ku isa ba, saboda zuciya yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili, tunda kuwa haka ne, kada ku karkata gaba ɗaya ga wacce kuke kuka fi son kafin ajin zuciyar ku wala tamilu kullal maili fatazruha kal muallaka kuzo kuzo ku kyale wacce ba kwa so din nan sosai ita ba matar aure ba kuma ba sakakkiyar mace ba al muallaka ala rabbihi abinda aka jinjina shi aman taki ba amfani da shi kaga ita ba matar aure ba kuma ba wacce aka fice ta ba imma ta zaman to matar aure ta san ita matar aure ta kana da miji wa imma kuma ta san matsayin ta ita cewa sakakkiya ce ta je ta aure ta aure wacce ta aure wanda yake sassa to kaga kin ta wannan hanya ne kawai ba za ka iya yin adalci ba sannan ta wannan hanya ne na cin adalci Allah subhanahu wataala ba zai dama ka da laifi ba sai sa manzo sallallahu alaihi wasallama komai kin ya siyo zai zauna a gaban matansa dalla dalla ya raba musu sai a sai ya ce to wannan shi ne kafan da zai iya yi sai to wannan shi ne ya ubangiji kafan da zai iya yi zai iya har ka kama ni a kan kafan da zai iya yi sallallahu alaihi wasallam to wannan bangare abu ne da zai sa mazaje da yawa su fita in kaga zalunci da maza suke tsakanin matansu da rashin adalci to abin ba a cewa komai wannan kuma sanin kowa ne kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan namijin da yake da mata biyu zuwa sama yake karkata zuwa gun wata daga cikin su yake nuna bambanci karara da rashin adalci karara a gobe kiyama in ya tashi zai tashi gefen sa guda a canje ba zai iya tafiya ba gefe gudan a canje jini baya gudana baya yi wanda kowa ya gani a ranar tashin alkiyama zai san da cewa to wannan fa duniya ga yin aikinsa ya zama to masa sabo ya zama to masa alama saboda haka wannan kaba'ira ne daga cikin manyan manyan kaba'irori amma da hasafi da galibin mu maza wannan dabi'ar mu ce aikin mu ne da fatan za a duba a dawo hanyar adalci waɗannan su ne haƙƙoƙi guda goma sha ɗaya waɗanda wajibin mazaje ne su ga cewa sun ba da waɗannan haƙƙoƙi ga matansu sauye ɗaya daga cikin waɗannan haƙƙoƙi sauye ɗaya daga cikin waɗannan haƙƙoƙi jin hanya ne zuwa ga wuta saboda a duk lokacin da ka danne haƙƙin wani wanda Allah ya wajabta maka gabaki to wannan haƙƙin zai kai ka zuwa ga wuta to saboda haka waɗannan haƙƙoƙi Allah subhanahu wataala ne a Qur'ani ya tabbatar mana manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisansa ya tabbatar mana da su duk wanda yake bin Allah subhanahu wataala yake bin manzonsa to ba shi ba jin daɗin rayuwa a duniya sannan kuma lahira dama ba naka bane to domin haka mazaje wajibi ne mu aje abubuwan da a al'adance musamman cikin mangawa ake faɗa duk namijin da aka ga yana bada haƙƙoƙin matansa ɗari bisa ɗari sunansa an masa sihiri ta masa magani zarge-zarge da tuhuje-tuhuje kala-kala zai ke fuskantarsa su suna ganin cewa namijin ƙwarai shi ne namijin da yake zaluntar matansa a lokacin da mace ita za ta ɗauki inji ta kai a naga a kawo mace ita za ta ɗauko kiɗi ta je gun tuka-tuka ko famfo ta ɗebo ruwa ta za ta ce ai aiwa da namiji ne ya fi ƙarfin matansa amma duk namijin da aka gan shi cikin dare da bokiti yana zuwa tuka-tuka yana zuwa famfo ya cika randunan gidansa cikin dare da safe matansa har yamma ba ta rasa wani ruwa to wanda ta yi ta masa magani ta masa sikiri ta fi ƙarfinsa haka nan duk wani namijin da yake tsayuwa yake tsayuwa a kan matansa lokacin da ba su da lafiya ko yake sun mutu dinki masu tsada ko yake siyar da su abinci mai tsada to ya zama to abin su kuma a cikin mangawan mu wannan abu ne wanda yake sananne wani lokaci kuma har iyayensa za su zo su zauna da shi ko kuma iyayensa za su dinga jin malamai su ce an yi wa ɗansu sihiri matarsa ta fi ƙarfinsa ta masa sati a nemi abin da za ka iya wannan sihiri ba ko wannan sati ba wannan abu ne sananne wanda kuma hakan shi ne wajibinsa hakan shi ne zai tsiratar da shi a gobe kiyama to saboda haka kada ka ji jita-jita da tuhume-tuhumen mutane ka tsoraki Allah da hakkin da ka san wannan matar ka tana da iman ta ne wajibi ne akan ta kuma tabbatar ka bayar haji wannan maganganun mutane ka sani akwai ranan da wadannan mutane da suke tuhumar ka akan kaji umarnin Allah da manzonsa za su zo a ranan ba kai ba baraka dan su ba a lokacin da kake bukata su zo su taimaka maka an haji su ne kuma anan suke tuhumar ka saboda ka bada hakkin a hakkin matan ka wadannan su ne haƙƙin mata sai kuma haƙƙin maza kuke da ma haƙƙin mata sun ji yawa mun ce haƙƙin mata sun ji yawa to haƙƙin maza su ne wasu abubuwa kamar haka abu na farko haƙƙin namiji shi ne taimaki jijiyayya ga mijinki mata ma bai umarce ki da abin da Allah subhanahu wataala ya hana ko ya hane ki da abin da Allah subhanahu wataala ya umarce ki ba saboda la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kamar da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Muslim nashi ba adin adin da Allah ya halitta kuma a zo a saba wa Allah subhanahu wataala ba halice saboda haka miji in ya baki umarni wajibi ne ki yi kaza ki yi ki kai tsaye ki bar kaza ki bar wannan abu kai tsaye amma abin da yake ki yi din nan Allah ya hana manzo ya hana to baraki ba ba jiyayya a gare ki abin da ya hana ki din nan manzo ya ce ayi Allah ya ce ayi to ba za ki mata jiyayya ba din miji ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabadi wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna fa in ata'nakum idan suka muku jiyayya wannan yana nuna wajibi biyayyan mata ga mazajensu kamar yadda Allah subhanahu wataala a san baya yake fasalihatu qanitatun mata salihai su ne matan da suke biyayya ga mazajensu ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha wannan babban magana ne da zan umarci wani dan adam yayi wa wani dan adam sujjada ga wannan babban magana ne dan umarci mace ce yayi wa mijin ta sujjada a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'daha dakhalat min ayyi abwab al-jannah idan mace tayi sallar ta lokaci biyar sai azumin ta na Ramadana sai jiyayya ta fita za buɗa mata kofofin aljanna guda takwas ta shiga aljanna da duk kofar da take so ko ta ga dama saboda haka hadisai masu yawa sun tabbatar mana wajibcin jiyayyar maza mata ga mazajensu hakanan ayoyin Qur'ani sun tabbatar da wajibcin jiyayyar mata ga mazajensu wannan shi ne haƙƙi na farko haƙƙi na biyu da na uku da na hudu wasu abubuwa ne guda ɗaya amma abubuwa ne daban-daban wannan abu kuwa shi ne na farko shi ne kiyaye kanta ga mijinta ma'ana lokacin da mijinta baya nan ta kiyaye wa mijinta ɗin kanta kaga wannan babban magana ne ma'ana mijinki baya gida karki fita waje karki leke mijinki baya nan kada ki bawa wani namiji izini shigowa gidanki ko ɗakinki wanda ba muharraminki ba ne ki kiyaye kanki ɗin wa mijinki wannan haƙƙi ne na mijinki ɗin haka nan duk wasu abubuwan da ba su dace ba ki kiyaye kanki wa mijinki ɗin abu na biyu shi ne ki kiyaye dukiyar da ke cikin gidan mijinki abu na uku shi ne ki kiyaye tarbiyyar yaran mijinki hatta ko da ba ke ce kika haife su ba waɗannan haƙƙoƙi guda uku wanda idan aka haɗa da na farko jiyayya ga miji sun zama na huɗu duk sun tabbata ƙarƙashin wasu kalmomi guda biyu da Allah subhanahu wataala ya faɗa da yake fasalihatu qanitatun sai ce hafizatun lil ghaibi hafizatun lil ghaibi. Mata salihai ƴan aljanna su ne masu biyayya ga mazajensu, su ne kuma waɗanda suke kiyaye gaibin mazajensu. Ghaibi anan ana nufin duk abin da zai faru a cikin gida lokacin da miji baya nan, ya zama to gaibin miji kenan. Saboda haka misali idan kika munafiki mijinki, kina da wani saurayi da da kuke tare, sai Allah ya kaddara shi ne ya aure ki, to idan baya nan kike sallakawa kike tafiya gun wannan saurayi, gabanin ya zo kin dawo gida ba wannan shi ya shigo ba zai gane ba, bai da zai gane, amma kin cuce shi kin ci amana ba. To saboda haka ko da akwai irin wannan ki kiyaye kanki din wa mijinki, saboda wannan gaibi ne, wani abu ne wanda idan kika yi la'alla mijinki din ba zai sani ba. Sannan a lokacin da mijinki baya nan, dukiyan da ya ajiye a wannan gida din, hatta abin da ya hada da kayan abinci ne, kayan cefane ne, kayan miya da makamancin wannan, to idan ba izinin mijinki karki dauka ki bawa kowa, amana ne a hannunki, gaibi ne na mijinki. Idan kika dauka kika bazzara ko kika kyautar ba tare da izinin mijinki ba, to a wannan lokaci ba ki kiyaye masa gaibin sa ba. Hanya guda ɗaya ne Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake cewa idan namiji yana da hali matarsa ta kyautar da kyautan da ko da yana nan zai yi, to tana da lada shi ma yana da lada, ba irin kyautan da wasu mata suke na gwaninta ba. Wani namijin jinkiri ya je ya sha wahala ya nemo ɗan kayan shebaninsa da bai wuce sati ɗaya ba, tattake ne gishiri ne waye ya ajiye, ya ɗan siyo ɗan shinkafansa bai shekar wanda bai wuce sati ko sati biyu ya yi amfani da su ba. Idan wata ƴar uwarta ta zo, ai mu a gidan nan alhamdulillah, abin da take nufi so take ta ɗan ɗau wani abu da ba wa wannan ƴar uwarta da ta zo, share baki ne, sai ta ɗebo shinkafa ala sai ni ɗaya ne ko biyu ne ko uku ta kunce ta ajiye, ta koma ɓangaren kayan miya kuma ta ɗan kunso ɗan tattace ta ajiye, gishiri a ɗan kunso a ajiye, barkunu ma haka, in aka tashi leda bag a cike ki tafi da shi, mu kam alhamdulillah gidan na ai kullum haka muke ai, yanda na baki din nan yanzu zai zo da wasu gwaneman gwaninta, kuma shi shekar ya nemo wasu. To ba irin wannan manzo yake nufi ba, namijin da ya fi karfin abu ko na abincin ne ko na kayan miyan ne ko me ya fi karfin abin, kin san da haka. To wani ya zo bil ma'rufi, ba da tabdiri da barna ba, me neman sadaka ne, a wacce ke ta kawo miki ziyara, wacce ta cancanci a taimaka mata, kika ɗauka kika taimaka mata, kina da lada shi ma yana da lada, amma ba irin wannan kyauta na gwaninta da galibin mata kuke yi ba. Haka nan abin da ya shafi tarbiyyar yara, a lokacin da mijinki baya nan, to yaran da ke gidansa naki ne ko ba naki ba ne, to in suka fita ina za su tafi, in suka dawo daga ina suka dawo, karatunsu, tarbiyyarsu, irin mu'amalansu, in suka yi wani abu ki hana su mara kyau, in suka yi wani abu mara kyau ki hana su, in kika ga abu mai kyau ba su aikata shi ba ko ba su aikatawa, ki sa su tuna aikatawa, kamar lokacin sallah ya yi ki ce ku tayi ku yi alwala ku yi sallah, irin waɗannan shi ma gaibi ne na mutunci, haƙƙinsa ne, wajibi ne ki aiwatar. To kun ga kenan a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci haƙƙoƙi guda uku ƙarƙashin waɗannan kalmomi, hafizatun lil ghaibi lima hafizallah. Haƙƙin mata, haƙƙin maza na biyar, haƙƙin maza na biyar shi ne a duk lokacin da namiji ya nemi biyan buƙatarsa daga matarsa, wajibinta ne ta sallamar da kanta a gare shi, hatta a kowane irin hali take, sai dai in tana jinin haila ko jinin haihuwa ko ba su lafiya da makamancin wannan, daga cikin uzururruka na shari'a waɗanda suke karɓako. Ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi fa abat an ta'tihi wa bata ghadbanan alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Dukkan matar da mijinta ya kira ta zuwa gidansa, sai ki zuwa masa ya kwana yana fushi da ita, to cikin wannan dare mala'iku suna ta tsine mata har gari ya waye. sakamakon mala'iku suna neman gafara wa yastaghfiruna lil ladina amanu ربنا وسيط كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك ويمكن لي من جافر الجا ملائكو سكيوا باي الله مؤمنين لتكم ودن ملائكو سن سنا اتيني متلين فقال وانا ابو ببان ابو نسمو ده حقا واجبين ده جبشين حقو تين مثل اجل الوقتين ده يلي نبيان بكاتا سا حسن لمرمزا هامي قويا سيدي ان انا ده وسكو ذرك نشريع سننكما haikin miji haikin miji na shida haikin miji na shida shine miji yana da iko tafiya da matarsa cikin da yayi ya mana haikin sa ne idan kaura ya same shi na bulaguro kaura ya same shi na bulaguro to a wannan lokaci sai ya tsaya tafi cikin da yake zai saboda amana aka bashi kuma duk inda yake ta kan bare shi amana ta ba anan ma ana rigingimu da dama sai kaga namiji ya aure mace sai ya aure ta wai lokacin da ko aiki ne gunzu aiki zai canja ko garin ne yayi zafi bare shi zama a wannan gari ba zai canja gari to iyayen ta wai su suke duba ke ta a cikin musu da ya ko ina ba wannan haƙƙin sa ne wajibi ne ta bi duk inda zai fita to waɗannan su ne haƙƙoƙi guda shida na maza waɗanda wajibin mata ne su tabbata sun ba da waɗannan haƙƙoƙi ga mazajensu rashin ba da waɗannan haƙƙoƙi ga mazaje hanya ne zuwa ga wuta kai tsaye kamar yadda rashin ba da haƙƙoƙin mata ga mata hanya ne zuwa ga wuta kai tsaye saboda duk wanda ya danne haƙƙin wani to wannan haƙƙin sai ya kai shi zuwa ga wuta to wani abu da yake da muhimmi da haƙƙoƙin maza inda muka yi bayani cewa hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah dinna idan muka duba yanayin matan mu a yanzu ba sa tsaran kansu ga mazajen su ne ba sa tsaran kansu ga mazajen su ba sa tsaran kansu ga mazajen su shine wai za ka ga matan aure ne a tarwaje a kan layi suna zaune suna tsira kowa idan zai zo ya wuce yana ganin su in ma suna wani sana'a ne wanda dole sai ya fitar da su a waje wani ma kuma haka kawai suke daba daba suke tsira a waje wanda kuma jin kunya irin waɗannan abubuwa sun ba area mu ba a samu za ka ga matan aure ne wai ana gogayya da su ana gogayya da su a kasuwa ko matan aure ne ana ture ture da su wajen ɗiban ruwa a famfo ko kuma a inji to waɗannan abubuwa duk da kasancewa laifi ne na matan na rashin tsaron kawo kansu amma a haɗe da hakan akwai laifin mazan matan su saboda idan fa mace ba za ta kiyaye kanta a gare ka ba a wannan lokaci shari'a fa ya ba ka dama ko kuna zaman lafiya ka sake ta ja'izi ne in kana so za ka sake ta saboda haka idan wasu bukatu ne waɗanda kai baka mata waɗanda saboda waɗannan bukatu take fita take zuwa kasuwa ake gogayya da ita a inji ko kuma a wajen ɗiban ruwa to wajibin ka ne ka tuba daga zunubanka da dai bukanka ka dawo mata da waɗannan haƙoƙi wanda a rikin bata waɗannan haƙoƙi ne take fita take sabon Allah a waɗannan wurare kamar yadda za ka ga rikin kiyayewa mata na gaidin mazajen su ya sa wai kowaye ya yi sallama kawai za ki yi shigo kowaye sallama zai za ki yi shigo to manzo sallallahu alaihi wa sallama ba da ya ce iyyakum wad-dukhula ala an-nisa na hana ku faɗi ga mata ku guji shiga gidajen mata sai wani ba an tsare sai ya ce a fara'aita al-hamwa ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah ko da ma kanin miji ne ko dan uwan miji ne kada ya shigo mana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamul maut ya ce kanin miji ko dan uwan miji din ai mutuwa ne mana yanda ake tsoron mutuwa ya shigo gida haka ya kamata a tsorati dan uwan miji ya shigo gida to kai ka dafuri to da in har dan uwan ka na gini kanin ka ko wanka manzo ya ce mutuwa ne ba a son ya shigo gidanka kamar yadda ba a son mutuwa ya shigo gidanka yaya maganan aboki kuma wanda ba ka da alaka da shi ko wani mutum da ke to saboda haka wajibi ne wallahi kuma tambaye shi addini musulunci babu ne wannan shiga aljanna wai ba haka kawai tana kwance to an yi daji aljama za ta wani ke take shiga jannatin ba haka ba abubuwan da muka raina kananan da muna ganin ba komai bane wallahi wasu mu waɗannan abubuwan su ne za su kai mu ga wata abubuwa muna jin muna ganin mun yi sallah mun yi azumi mun yi waɗannan abubuwa amma za ka ga mun shiga wuta amma idan ba haka ba ku duba yadda muka wuce wulakanta matan mu sun zama to wai tamkar karwai kowa ya ce wa assalamu alaikum shigo mana sai ka yi sallah wajibin kowanne namiji ne ya je ya nemi ilimi ya san wai zuwa ne ya shari'a ya halalta masa shigo gidansa kuma a wanne lokaci in kuwa bai yi wannan ba to waɗannan abubuwan da ake ganin ba komai ba ne to su ne komai ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba sai ka ga sauka shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala farkon waɗanda zai sa ku ba da waɗannan haƙoƙi da muka yi bayani na maza da mata ango da amarya waɗanda a kansu ne aka yi wannan dogon bayani da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su ikon bin shari'a ƙarƙashin wannan aure da suke da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkaci wannan aure zai ba da zuriya salihai waɗanda za su rufe wa addinin musulunci aiki da fatan kuma Allah zai ba su ikon jin waɗannan dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya musu tare da mutunta Allah ya albarkaci wannan aure abokanai ba tare da an ware wane da wane ba da wainiya da wahalwaru da suka yi wanda hakika sun nuna bajinta Allah ya kasa musu da alkhairi Allah ya sanya ayyukan da suka yi cikin mizanin hasanatinsu haka nan ƴan uwa hata waɗanda suka zo a garuruwa daban-daban da waɗanda suka ba da gudunmuwarsu nau'i daban-daban gaba gidi Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma bakin da suka zo ya mai da su gidajensu da garuruwansu lafiya Allah ya saka da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
saya a yau bakwai ga watan biyu miladiya 2005 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan Zulhajj za mu gabatar da jawabinmu a wannan dare a kan wajibcin biyayya ga biki wannan mawdu'i ne wanda yake da alaka da mata saboda haka mata sai su mai da hankali saurara biyayya ga miji abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi a cikin Qur'ani sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama a hadisai masu yawa shi ma ya wajabta yadda kuma galibin mata akan samun su da sakaci da rashin biyayya ga miji ta hanyoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya yi bayani a wurare da dama akan wajibcin biyayya ga miji daga cikin waɗannan wurare Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walil rijali alayhinna daraja ko kuma walakunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja anan Allah subhanahu wa ta'ala da yace walil rijali alayhinna daraja yana wajabtawa mata ne su yi biyayya ga mazajensu domin su ne a ƙasa mazajensu su ne suke sama da su a aya da kuma ya yi bayani a kan hukuncin nushuzi yayin da nan ma ya nuna wajabcin biyayya ga miji inda yake cewa fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna
فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى yake cewa mata salihai su ne wadanda suke kanita, wadanda suke siyayya ga mazajinsu. Masu siyayya ga mazajinsu su ne salihai daga mata. Matan da kuwa ba sa siyayya ga mazajinsu, ko da ma masu kula da addini ne, masu yin sallah ne, masu yawaita azumi ne, kaman wani hadisi da zai zo da zamu fassara shi, wannan baya kai su da matsayi na salahi su kasance daga cikin as-salihat, sai sun zo sun yi biyayya ga mazajensu. Sai sa yake fas-salihatu mata salihai kanitatun, su ne waɗanda suke biyayya ga mazajensu. Hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah, sannan kuma suna kiyaye komai na mazajensu a lokacin da mazajensu din ba sa nan. A duk lokacin da mazajensu suka fita suka bar gida, duk abin da yake baya za su kiyaye shi. Ya hada da kula da ƴaƴan mazajensu da dukiyan mazajensu da kuma kula da kawukansu ga mazajensu, duk waɗannan yana ɗaya daga cikin ayyuka na mata salihai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallati takhafuna nusuzahunna, nusuz shi ne rashin biyayya ga maza ko kuma taurin kan mata ga mazajensu. Wannan ma yana nuna biyayyan mata ga mazajensu wajibi ne. Ya ce matan da kuke jin tsoron tawayensu ga mazajensu, ku ɗauka musu matakai daban-daban. Na farko ya ce fa'iduhunna, ku musu wa'azi, ku tunatar da su Allah da manzansa, ku karanta musu ayoyin Qur'ani, ku karanta musu hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama, cewa sakamakon waɗannan ayyuka da suke aikatawa zai kai su ga wuta. Wannan shi ne mataki na farko. Wahjuruhunna fil madaja, ku ƙaurace musu daga firfiɗu, ma'ana ku janye jikinku daga gare su. Wannan ma wani hanya ne na horar da su domin dawo da su kan hanya. Na uku ya ce wasribuhun, ya ce ku dake su. Fa in ata'anakum, idan suka yi biyayya a gare ku ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku, fala tabghu alayhinna sabila, kada ku nema musu wasu hanyoyi daban ko takura musu, ma dama sun bi ku ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku. Hanyar karantarwa da wa'azantarwa, da kuma hanya na ƙauracewa makwancinsu. Na uku kuma hanya na dukansu, wanda shi ne na ƙarshe. A nan malaman tafsiri da malaman fiqhu suna cewa wannan ba ana nufin duka na sa musu rauni ko kuma na tsoratarwa da makamancin wannan ba, duka ne na ban haushi. Saboda akwai wani duka da za ka wa mutum ba wai kana nufin ya ji ciwo ba, don ya gane ranka ya ɓaci. Alal misali, duka a bakin rawani ko kuma duka da ɗan kwalinsu da makamancin wannan, wanda kai wannan dukan ko da ba a jin zafinsa, amma yana nuna shi wanda ya yi wannan nau'i na duka ransa ya ɓaci. Khulasatul qawli, malaman tafsiri da fiqhu sun yi ƙoƙari su mayar da wannan nau'i na duka ba bawai duka ba ne, ku bayyana musu cewa ranku ya ɓaci ta hanyar kai musu duka ɗin da abin da kun san ba zai sa su ji ciwon komai ba. Allah ya ce waɗannan hanyoyi guda uku idan kuke bi, ya ce fa in ata'anakum, idan suka zo suka yi muku biyayya, wannan shi ne mahallin shahid. idan suka zo suka yi muku biyayya bala ta bugu alaihin nasabila kada ku nema musu wasu hanyoyi daban ko ku take su ko ku musu wani abu ma dama sun yi biyayya da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku wannan yana nuna wajibcin biyayyar mata ga mazajensu domin dan nemo biyayyarsu ne aka ɗauka musu matakai guda uku mataki a musu wa'azi don su yi biyayya ga mazajensu na biyu a ƙauracewa makwancinsu saboda mata yana ɗaya daga cikin abubuwansu da yake ba su haushi namiji ya ƙauracewa ɗakunansu ya ƙauracewa shintikinsu wannan yakan iya ba su haushi saboda haka Allah da ke ya san komai ya san ba za san wannan abu yace fa in afanakum fala tabghu alayhinna sabila wannan yana nuna biyayyar mata ga mazajinsu wajibi ne domin dan wajibcin wannan biyayya Allah subhanahu wataala yace a dauka musu mataki har tadde har zuwa uku domin a samu biyayyar su wannan matakai da Allah yace a dauka sai matan sun zo kan hanya sun yi biyayya ga mazajinsu yana nuna biyayya ga miji da nafsin Qur'ani wajibi ne akan mata haka nan Allah subhanahu wataala daga cikin waɗannan ayoyi lokacin da yake nasiha ga matan manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man yakunut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima daga cikin nasihohin da Allah subhanahu wataala yake wa matan manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda daga cikin ku yayi biyayya ga Allah da manzonsa duk wanda daga cikin ku yayi biyayya ga Allah da manzonsa wa ta'mal salihan duk wanda daga cikin ku kai aiki mai kyau nutiha ajraha marratayn zamu bada ladanta zamu bata lada ninkin baninkin har so biyu domin su mata ne na manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya ninkin baninki har so biyu sun masa biyayya kasancewarsa manzonsu ne wanda Allah subhanahu wataala ya aiko musu sannan sun masa biyayya a matsayinsa shi mijinsu ne sun masa biyayya ninki baninki har biyu kenan biyayya ga manzo wajibi ne sai suka masa biyayya biyayya ga miji wajibi ne shi kuma manzon mijinsu ne sai suka masa biyayya ya kasance sun masa biyayya ninkin baninkin har biyu Allah sakamakon wannan biyayya yace zai ba su lada shi ma ninki biyu wa atadna laha rizqan karima sannan za mu tanada mata wani arziki mai girma wanda shi ne gidan aljanna istinbatin wajibcin biyayya ga miji karkashin wannan aya shine inda Allah subhanahu wataala yake wa rasulihi saboda ayoyin sun zo ne suna bayani ne ga nasiha ga matan manzo sallallahu alaihi wasallama bayan an musu nasiha an musu gargadi an ce ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira sai aka ce musu wa man yakunut min kunna lillahi wa rasulihi anan Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na mijinsu wajibi ne kamar yadda biyayya a gare shi a matsayinsa na manzo wajibi ne saboda haka ne malaman tafsiri suka yi istinbatin wannan aya tana wajabtawa mata biyayya ga mazajensu haka nan aya da ta zo cikin suratu Tahrim nan ma Allah subhanahu wataala lokacin da yayi wa matan manzo sallallahu alaihi wasallama nasiha ya zo kuma ya sasanta abin da ke tsakaninsu ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin qanitatin wannan shine mahallin shahid wanda anan Allah subhanahu wataala yake wadannan abubuwan da suka faru a tsakanin hukuma ta manzo sallallahu alaihi wasallama inda Allah subhanahu wataala zai umarci manzo ya sake ku gabaki daya zai canja masa da wasu mata Usmata wadanda suka diko daga cikin sifofin wadannan mata wadanda Allah subhanahu wataala yake zai canja wa manzo matansa da wadannan mata daga cikin da yake muslimatin mu'minatin na uku sai yake qanitati ku sani maqam na islam da kuma maqam na iman abubuwa ne wadanda suke da muhimmancin gaske daga bayan su mubasharatan Allah subhanahu wataala sai yake qanitati mata wadanda suke biyayya biyayya ga mazajin su an gane saboda haka wannan aya ita ma tana wajabtawa mata biyayya ga mazajin su wadannan kadan daga cikin ayoyi kenan na cikin Qur'ani wadanda suka yi nasi ko ishara zuwa ga wajibin biyayya ga miji idan muka koma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin ummu salma radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ayyuma imra'atin matat yake duk matar da ta mutu wa zawjuha anha radin mijinta yana mai yadda da ita dakhalat aljanna za ta shiga aljanna mana sababin shiga aljannan ta shine yardan da mijinta ya mata wannan yana nuna wajibi biyayyar mata ga mazajin su domin miji baya amincewa ko yarda da matarsa sai in tana biyayya a gare shi a wani hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sallati almar'a khamsaha wa samat shahraha wa addat zakata maliha wa hassanat farjaha وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها منذ صلى الله عليه وسلم أولنا حديث يكي سوا جدك ما تجد تسلاتي صلى لوك سيديا تزوتي أذن انت رمضان سننكما إني دوتياتي تباد زكن دوتياتا sannan kuma ta kiyaye farjinta bana ta kasance bata yin zina sannan ta zo ta yi biyayya ga mijinta za ta zo ta shiga aljannan ubangijinta aljannan da ubangijinta ya tanada mata abinda za mu duba cikin wannan hadisi wanda ya zo da lafuzzuka daban-daban da riwayoyi daban-daban waɗanda ashabu sunan suka rawaito biyayya ga miji Allah subhanahu wataala kamar yadda ya wajabta shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya wajabta shi har ya shigo da shi cikin jerin arkanin islam saboda abubuwan da manzo ya kidaya mana su cikin wannan hadisi akwai sallah akwai zakka akwai kuma azumi waɗannan duk suna cikin arkanin islam sannan ya shigar da kiyaye farji wanda shi ma wajibi ne a cikin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala sai ya shigo da biyayya ga miji wannan yana nuna kamar yadda sallah yinsa yake wajibi zakka yinsa wajibi ne haka nan azumi yinsa wajibi ne kiyaye farji daga zina shi ma wajibi ne to haka nan biyayya ga miji shi ma wajibi ne a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha ayake cewa inna zauja la tuaddi haqqa rabbiha kullahu hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Wannan hadisin kenan yana mana sharhin wancan hadisi da ya gabata. Yake cewa mace matar aure